wanda sai kai gumi ka same abin kashe fa kashe shi ta hanya mai kyau
daga nan birnin Washington DC ni Salu Garba ke muku maraba da shirin da rashin tayi har yanzu muna tare da bakin namu Alhaji Sani Aminu Dutsin ma da Alhaji Yushau Aliyu akan batun bugawa da yin amfani da kananan kudade a harkokin tattalin arziki ga wakilar murar Amurka da ke Abuja da ci gaba da firar
a hiddo da matakai ai yanzu mun yi ai yanzu abin nan hankali ya dawo da an ce mu ai duka bankuna sun zama abin nan mega bank kowane dole ka babban banki ne katon banki ne gaba daya jarin su kaza kowa daya dole yanzu aka zo aka ce dole akwai regional akwai national saboda haka dole ne kuma a ce akwai na ƙasa da wannan kowane akwai daidai inda zai galiba kowane akwai daidai saboda haka kananan kudin nan dole kananan kudin nan su ci gaba da amfani amma dole ne a san cewar wasu wuraren ai matakai wanda za a tsare ainihin za a rage ainihin asarar da ake na kula da kudin gwamnati na wannan sannan a rage asara ta buga su kamar yadda muka yi magana kuma ki sani fa lokacin da zan buga naira 10-10 naira 10-10 sai na kila duk naira 10 guda sai na biya naira 20 ila kanta to kinga duk waɗannan abubuwa ne waɗannan dole a tabbatar amma kuma dole ne kuma mu tattali da kamar yadda muka yi magana cewar waɗansu ka kan wannan suka dogara a kananan kuɗin nan suka dogara amma ina za a kai su su yi amfani ina za a kai su bani na faɗi miki kuma har yanzu muna magana ai ba da ƙarfi ga kananan bankuna saboda kananan yan kasuwa wani idan ya shiga bankin nan kuɗin da yake nema bai wuce 10,000 kai masu nema akwai wani wanda yanzu in kika bashi na 10,000, 20,000, 30,000 ya ishe shi ya fara jari bai da za ka tashi ka kai wani bukatan banki ka je kana neman rancen kasuwanci na 10,000 ko 20,000 amma su waɗannan kananan bankuna da muke ta magana yanzu gura fa kuma kananan bankunan nan idan har ba su tafi daidai da ake ce mushi da tarbiyyar mutane ba da biyayyar mutane ba da addinin mutane ba to zai yi matsakar wuya kuma mutane su amshe su na ba ki da wani wanda zai ce wai yana zaune baya kyamar riba mutanen mu da yawan suna kyamar riba har yanzu na san mutane da yawa wanda suna da kudin amma bankin bai dame su ba na lokaci yazo ilimi yazo da hankali yazo cewa ana bankin nan ba tare da riba ba kananan bankuna nan idan za a karfafa su tafi ta hanyar banki ba tare da sun ba da kudin ruwa ba kudin riba ba wani abu ne wanda zai tasiri jihar Kano na sani sun dauki license an ba su license wanda sun ga za su kafa kananan bankuna din nan microfinance bank guda 40 da
wato kowane karamin hukuma
za su yi musu lokacin gwamna konkoso suka hido da wannan ni na rubuta musu kasida na rukura musu ba sani ba ta kai musu ta hannun gwamna ko bata kai ba Allah ya wallahi amma na kwatanta musu cewa idan har ba su dauko su ta bisa tarbiyya ba da abun nan din da imanin mutanen su abun ba zai tasiri ba wato idan ba su dauko da shi ta hanyar aikin bankin musulunci ba za su yi tasiri ba a Kano lokacin kuma fortunately abin lokacin shi sarkin Kano shine gwamnatin central bank nan abin kuma ina ganin shi ya ba su shawara su dauko da waɗannan bankuna na har yanzu bankunan nan ba su dinu ba har yanzu ina ganin ba a fara abin nan su ba amma har yanzu ba a makara ba
okay ana iya
blessi ta wannan huska sannan abin zai musu tasiri
to ta wannan fannin ne kadai kake ganin Yusha'u za a iya farfado da tattalin arzikin kasa wajen yin kananan bankuna
a su fa kananan bankuna sun zama wajibi domin ko kasashen da muke ta kallon su waɗanda suka girma a yanzu suna da kananan bankuna ne saboda su kananan yan kasuwa da kananan manoma kullu suna buƙatar inda zai fi musu sauki ne da kuma wanda yake tafiya da ɗabi'arsu da al'adunsu wajen gabatarwa kin ga kamar naira 20 kamar yadda muka yi bayani a rana daga baya 20-30 a halin da ake ciki a yau dinnan babban banki ya fitar da rahoto cewa kashi ɗaya ne cikin ɗari na kudaden Najeriya wanda ake bugawa fake wanda ba ake
ba na kwarai ba
to jabbun kudade to in ya zama kashi ɗaya ne cikin ɗari to kin ga ya bada wani kafa waɗannan kananan kudaden ba wanda zai ware kudi mai yawa ya je yayi ƙananan kuɗaɗe fake saboda yayin jabun saboda zai yi hasara ne zai to kin ga amfanin wannan kuɗaɗe to amma babban banki dole ne duk da ƙananan microfinance bank sukan yi iyayen gida a manyan bankuna to amma dole bankin kamar yanda supervision yake yanda yake supervising directly daga headquarters ake duba ƙananan microfinance a tabbatar an yi su sannan ƙananan kuɗaɗen nan an ba su muhimmanci wajen kai su waɗannan wurare ƙananan bankuna sannan kuma akwai wani abu a cikin bankin Islama kamar yanda Alhaji Sani yake bayani su waɗannan bankuna idan aka zo da su shi babban banki a nan a can sama yana da abin da ake development financing gina ƙasa to su ma waɗannan ƙananan bankunan microfinance dole a samu musu waɗannan development finance a cikin su wanda zai hada kamar yanda aka yi a kasar Pakistan da Sudan har Burtaniya wato a samar da karban kudaden zakka da abubuwan da za a kai cikin bankin da kuma taimaka ma talakawa mafiya rauni waɗanda galibin su daga wurin wannan suke fitowa su yo sama kuma ya zo ya shafi tattalin arziki
har da Burtaniya
babban bankin Islama na Burtaniya amma a Pakistan kamar yadda na taɓa faɗa a irin su barigayi Professor Rafiqullah Islam Molla wanda suka tsaya tsayin daka suka ga an yaɗa wannan ilimi to har yanzu kuma masana waɗanda suka shafi ƴan boko da masana non suka samu addini sai an haɗu an duba abubuwan da za a yi wanda ba zai kawo karo da juna ba wajen gina tattalin arzikin mutane amma kuma dole ya amfani da masana musamman irin su Alisani wanda suka fara kirkiro su a cikin bankuna kuma ya yi aiki kuma yake da tasiri sannan kuma suke da experience mai girma wajen gudanar da irin wannan bankuna sannan shi a matsayin gwamnati kamar yanda aka ya bada misali a jihar Kano wanda yake kowa ya san helkwatan kasuwanci ne to dole irin waɗannan su ya kamata su yi amfani da irin su Jaiz Bank da waɗanda su kafa resuna na gwaji wanda zai taimaka a wajen ilmantar da mutane na ɗaya kenan da kuma karɓo kuɗaɗen da aka ɓoye saboda tsoron wani abu wanda ya shafi imanin mutane da al'adunsu
to Alhaji Sani bari mu samu shawara ganin cewa lokaci ya fara hararar mu wani mataki gwamnati za ta iya ɗauka wajen taimakawa farfado da tattalin arziki ne cikin gaggawa ganin cewa ana cikin takura duk da ba a daina ma buga ƙananan kuɗaɗen ba
a'a har yanzu ina da bisa bakana cewa da wuya gwamnati su daina bugawa saboda ai komai ana amfani da shi ne bisa hankali da fahimta kuma wannan abin ajin kudi akwai naira 1 naira 2 naira 3 naira kaza naira kaza naira kaza to idan ba ka da canjin ta ai kin ga ba
to amma je ai ga su har yanzu ana da su din amma kuma ana cikin kunci
shi kunci kullun ina fadin cewa wato kin san abin da ake cewa yunwa duk inda kika ji yunwa a duniya ba ka da inda yunwa ke kashe mutum sai dai talauci ya kashe mutum wanda bai da kuɗin sayan abinci shi yunwa ke kashewa amma duk inda abinci yake in kana da kuɗin sayan abinci za a shiga duniyar nan a kawo abinci ka saya na babban abin da gwamnati da abin da ya kamata ta lura shine cewa mutane su ne abin ginawa kamin a gina komai now abin kananan yanzu kananan hukumomi na local government da jihohi da sauransu nan sukan yi rauni a kowane lokaci gwamna yana kokarin shi yayi kwalta shi gwamna yana kokarin yayi gini shi amma kuma bai gina mutanen su ba yadda za su nemi abinci su yi alaka naira 10 ko 20 ko 1000 ko 3000 ko 4000 ko 5000 da za su shiga aljihun talaka ita ce arzikin talaka shine arzikin abun nan dan ka sai da kwalta ka shin da kwalta ta tashi kana gwamnatin jiha ko abun nan ba abun da ya damu talaka da wannan akwai abun da wata rana Allah ya ji karai Umaru yar Adwa lokacin da yana gwamnatin Katsina ina aiki da NAPEP na mun taba zamnawa da shi rake da nayi kula da cewar akwai abun da ake cewa washbowl wata dan rami ne ake kamar bohol na ruwa akan hiddo ruwa a yi noman rani da shi duk kowane guda ɗaya a lokacin baya wuce naira ina jin ko 700 ne ko 800 idan muka hidda biliyan guda za a yi da biliyan 100 da a yi su kamar
yadda wannan da'uwar
mutanen jihar nan za su amfana za a kasance cewa kusan kishi 20 da wani abu cikin 100 na duka kasar noman jihar nan za a amfana ita wata 12 ina da shekara kuma ya amince da ita abun nan amma Allah bai sa an aiwata ba amma ni na tabbata lokacin da muka yi magana da shi ya amince na biyu mun faɗa kuma har yanzu ita gwamnati muna faɗi mata lokacin da aka ce kina so ki kamar yanzu a Najeriya muna tunanin cewa abun nan ranan masana'antu ranan masana'antu da tattalo da arziki ranan masana'antu da yin su faɗin su da yin su daban ne in ka ce zaka yi ka hido biliyan kaza ka ce a ba ranan ma'aikatu shin yaya akai ka tabbatar biliyoyin nan ranan ma'aikatu nan suka tafi akan yadda muke siyasa dai aiki na san yadda abuwa zake amma sai muka ce a'a
ko ana iya karkatar da wayannan kudaden
ba ma ana iya karkatar da su ba karkatar da su ake ne saboda ai idan kika lura biliyoyin da ake cewa an gida ko kana wajen manoma ne ko wajen kananan abuna ne idan da gaskiya ne da yanzu abun yayi tasiri amma sai na ce ma mutane na ce to kowace local government na hidda mata cewa duk wata na duniya za a gina karaman masana'anta guda a wannan abun din mutun da wani da wani da wani da wani mai kuke jin za ku yi mu mun iya fahimtar kaza mu tumatiri gare mu mun isa yadda mu sai za mu yi garin tumatiri ko za mu yi ruwan tumatiri ko za shikenan duk wata waɗannan wurin ga abin da za su yi waɗannan duk wata ai duk wata na duniya a Najeriya za mu iya samu abin nan most captain nan guda kowace local government za mu samu guda 770 da wani abu ki kilga mun shi a shekara guda ki kilga mun shi a shekara biyu ki shirya dauki cewar kishi 20 cici 50 cikin 100 nasu sun hwadi 50 sun miƙe an ci gaba amma ba shi bane babban tasirin abin da ke magana shi ne cewa lokacin da nace zan yi wannan ma'aikatu na bincike da ke universities su za su zo su taimaka abinda bincike ne da suke ba za su bashe ba nan a cikin makaranta ya tsaya nan zai zo a cikin waɗannan mutane sannan masu fabrication masu sassaƙa abubuwa su ma da cikin waɗannan kuɗin za a biya su abin haka zai juya ya juya.
Jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu kuma ya yarda ku sake jimu da wani sabon shirin. A madadin baƙin namu Alhaji Sani Aminu Dutsen ma da Alhaji Yushau Aliyu da wakiliyar murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda ni Salu Garba ke maku fatan alheri tare da cewa ku kasance cikin koshin lafiya.